أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مداك سن شو أشاردكم أولا رانا تعالى هدي بكر بوتن بالقعدة أنا شكرا تدو يارك اللي هو إذا ثلاثين لتقوز بعدر أن محمد صلى الله عليه وسلم دقر مكزوا مدينة عند يزو ديدي دي ثلاثين غو سنيولي نشكرا تدو بيد الشابكوي barkon lokaci ayyuma ga mutuwar da ku cikin wani sabon shirin na fasihin rahma, shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku inda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko da waɗannan sakonnin tambayoyi ne ta kan lambobin waya 0800 555 443 da kuma 0777 778 4442 sai kuma da wato sakon WhatsApp a kan 0736 04 1455 ko kuma ta kan adireshin email na fasirrahma@yahoo.com da kuma shafin fasirrahma da ke nan da nan tare da mutane na Facebook. To kamar kuma lokaci ayyuma muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangin nazarin shari'a da addini musulunci da jami'ar Bayero da ke nan Kano da ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sidir Safan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu asar makalla. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مرحبا ومسو سورة لما أون اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا أهل الدنيا تأذن لك يتكنت بك يا أهل الشيس نسبو لا لن أدم يسامو أبن زي rayu da shi a nan doron ƙasa ya kuma samu abin da zai karfafa wajen bautar Allah subhanahu wataala. Wato halittar dan adam halittar samai da ƙasa da abin da ke cikin su Ubangiji subhanahu wataala yayi wannan ne saboda ya hore wa dan adam abin da dan adam zai bukata a rayuwarsa ta duniya dan ya samu ƙarfi ya samu cikakkiyar damar da bautawa Allah yayi abin da Allah subhanahu wataala ya halicce shi saboda shi. Yasa Allah subhanahu wataala a gurare daban-daban yake faɗa kar da mu cewa ya halicci duniya ya hore ta saboda mu. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi thumma istawa ila as-sama. Allah subhanahu wataala ce ya hore muku abin da ke sammai da abin da ke ƙasa. Maka ce an hore ana nufin Ubangiji subhanahu wataala ya ba ku iko ya ba ku damar ku more su ku yi amfani da su domin bukatunku. To amma abinda Allah subhanahu wataala yake nuna wa dan adam a cikin Alkur'ani a gurare daban-daban cewa kada dan adam ya dauka cewa wannan rayuwar ta duniya ita ce rayuwa ta ƙarshe. Kada ya zaci cewa jin daɗin duniya shine jin daɗi na ƙarshe. Ya fahimci cewa duniya kamar wata hanya ce, wata gada ce wacce ake bi ta kanta domin a isa zuwa ga gida na ƙarshe. Akwai abin da Bature ke cewa last destination, wato ƙarshen gurin da zaka cike. Lahira shine last destination na ɗan adam, can ne ƙarshe, daga can kuma shikenan babu wata rayuwa bayan ta lahira. Ubangiji subhanahu wataala ya gargaɗi ɗan adam cewa kada ya rubu da abin da yake gani na kirkiren duniya, ya rika tunawa cewa duk wani kirkire zai zo ci zai kare. Idan kirkiren bai kare a gaban sa ba, to shi rayuwarsa za ta kare. Allah subhanahu wataala ce inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil-ams kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma mathalu al-hayati ad-dunya misalun li ayyi ad-dunya kai ba wani abu ce face kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama. Fakhtalata bihi nabatu al-ard tsoron da ke ƙasa suka cakuɗu suka daure da wannan ruwan mimma ya'kulu an-nasu wal an'am daga cikin tsoron da mutane suke ci da wanda dabbobi suke ci. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha har lokacin da ƙasa ta yi ado wa zayyanat ta yi ƙawa wato ta zama abin sha'awa tsirrai suka fito suka yi yabanya ta yi kyau wazanna ahluha annahum qadirun alaiha mutananta wato mutanen wannan gona ko wannan abin da suka tabbatar da cewa sun samu abin da suke so wato sun ci mu bukatar su suna da yanzu iko akan wannan gona su su girbi abin da yake cikin ta su ji dadin abin da yake cikin ta su ci su sha su more ataha amruna laylan aw naharan sai al'amarin mu azabar mu ta zo mu wannan gonar wata musiba ta auka mu wannan gonar da dare ko da rana shikenan sai ta zama ta waye gari ta Allah ta zama bin kansu kamar da dai ba a taba yin ta ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gusar da ita ya waye gari kawai sai dai a ga kasar ga ta nan ta yi bakirin idan wuta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ta kona gurin gaba daya ko kuma iska ce guguwa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo ta tumbuke wannan gurin ta zubar da su idan wata afa ce wata cuta ce ta fari ko kwari sun cinye wannan amfanin gonar ya lalace ta waye gari a girbe ta Allah ta gane bin tams kamar ba jiya ba babu ita kamar tun farko ma ba ta ganin ta ba Allah ce kazalika nufassiru alayati liqawmin yatafakkarun haka muke yin bayanin ayoyin mu diki amma ga mutanen masu tunani mutanen da suke tunani suke fahimta suke aiki da tunaninsu da kwakwalwarsu suke hangen nesa wannan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan misalin ba wai dan yana nufin kada dan adam ya mori duniya ba ko dai ya amfani da rayuwar da abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa a rayuwar duniya a'a yana dai fadakar da shi cewa kada wannan jin dadin duniyar ya sa shi ya saki jiki ya sakankance yadda ce ya dauka cewa shikenan wannan shine karshen jin dadi in bai ji dadin wannan ba shikenan ba zai sake jin dadi ba ko kuma in ya samu wannan jin dadin ya gama samun komai dan adam kada yayi wannan sakin jiki har ya kasance shi dan ya rufe shi duniya ta rufe masa ido a'a ya tuna akwai wani gida a lahira wanda ba a kwatanta jin dadin sa da jin dadin da yake nan duniya shi yasa aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah yana kira zuwa ga gida na aminci kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarkin sa madaidaici Allah ce wallahu yad'u ila daris salam wato idan ya kasance ita duniya tana jan hankalin wanda yake son ta zuwa ga jin dadin ta to a sani cewa wannan jin dadin da take rudar mutum da shi tana rudar shi ne da iska sai tana rudar shi ne da abin da karshe zai tutu da shi karshe shi zai sutu karshe shi zai nadama karshe wahalhalin sa ne za su yi ta hawa domin abin da zaka kula duk sanda san duniya ya kara shiga cikin zuciyar bawa a daidai lokacin kuma wahala su ta yi karuwa gwargwadon yadda san duniyar zai shiga zuciyarsa gwargwadon yadda wahala suna ta hawa yana ƙara san duniya wahala suna ƙaruwa yana ƙara san duniya hidimin da yake wa duniya tana ƙaruwa don haka duk wani jin daɗinsa kuma raguwa zai yi ta yi sai sa za ka cewa abdul dirham da abdul dinar da abdul qatifa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har kullum za ka samu cewa rayuwarsu babu hutu a cikinta na a zo a gani ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wanda duniya ta shiga zuciyarsa ta yi kane-kane annabi ya sifanta shi da al-abd bawan duniyar sai abdul dinar bawan dinari bawan dirhami muka ce bawan naira bawan dala bawan euro bawan jin dadin rayuwar duniya to duk sanda aka ce wannan bawa ne sai ka kasance cewa rayuwarsa ba cikin jin dadi yake yin ta ba al-ubudiyya din da ake bawa ne ma'ana yana cikin wata rayuwa ta kaskanci yana cikin wata rayuwa ta wahala yana cikin wata rayuwa ta yi wa wasu hidimar da shi ba zai amfane ta ba to kaga ashe firan wanda ya sanya duniya a gaba ya sa ta a zuciyarsa ya rufe idansa ita kawai yake nema ba tunanin lahirarsa aka sifanta shi da bawa ma'ana rayuwarsa ta koma rayuwar da bawa yake yi ƙarƙashin mai gidansa haka rayuwa ce ta kullum cikin hidimta wa duniyar yake kamar yadda bawa kullum cikin hidimta wa mai gidansa yake rayuwa ce yake ta kullum wahala yake yi wahalar da ba shi yake moratta ba to haka nan shi kansa mai neman duniya da idansa ya rufe akan nemanta rayuwa yake da wahala wahalar da ba shi zai more ta ba saboda duk abin da zai tara rayuwarsa takaitacciya ce bukatarsa takaitacciya ce bukatarsa takaitacciya ce rayuwarsa takaitacciya ce bukatarsa ya wuce ya ci ya sha ya sutura ya zauna guri mai kyau ba ya yi yawo a duniya ya je to duk abin da zai wani takaitacce ne in abinci ne in za a sa masa abinci ɗari a gabansa akwai iya abin da zai iya ci sauran dole ya haƙura in abin shaye-shaye ne za a sa masa a gabansa akwai iya abin da cikinsa zai ɗauka sauran dole ya haƙura idan gida ne akwai iya inda zai zauna yau a ciki ko ya kwanta a ciki sauran gurin dole ya basu da shi in gidaje ne da shi dole dai gida ɗaya zai amfana da shi sauran dole dai su zama kawai tsura ne kana da shi saurata buƙatar su taƙaitacciya ce sannan rayuwar taƙaitacciya ce da ko shekara nawa ya yi in zai yi shekaru irin yadda mutanen da suka yi irin alfa sanatin da aka ce Nuhu ya yi shekara 50,000 yana da'awa inda zai yi shekara 1,000 wata rana zai zo ƙarshen dai shekaran sai sun ƙare duk abin da ake lissafa shi ƙare baki babu wani abu da ake lissafawa da ba zai zo ƙarshe ba to kaga idan har tana da lissafi rayuwar akwai inda za ta tike to kaga za ta zai ƙarshe shi yasa Allah subhanahu wataala yake magana akan Yahuda yake cewa waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bi muzahzihi min al'adab an yu'ammar ɗaya daga cikinsu na fatan a ba shi tsawon rai tsawon shekara 1,000 Allah ya ce wannan kuma zai kawar da shi ba zai hana shi shiga wuta ba shiga azabar Allah dan an ba shi tsawon shekara wato dai za su kare karshe dai zai zo ya samu Ubangiji subhanahu wataala karshe dai zai ci yau babu shi ina al'ummomin da Allah ya yi na adawa ina samudawa ina mutanen annabi Nuhu ina mutanen annabi Salih ina mutanen annabi Shu'aib ina suke shikenan sai dai labarinsu ba halkara lahum min baqiya ba za ka ga burbushinsu ba babu burbushinsu yau to haka nan kowace al'umma za ta zo ta tafi wata al'umma ta zo ta biya mai gurbinta a shi kaga duk abin da yake tarawa takaitacce ne lokacin da zai more shi din a takaice yake amma kuma gaba ɗaya in ka karkar in ka kasa rayuwarsa wato lokacin da ya bayar wajen hidimta wa wannan duniya da lokacin da ya more ta sai ka ga lokacin morar kaɗan ne akan lokacin da ya bayar wajen hidimta mata to sai Allah subhanahu wataala ce to waɗanda suke wato rayuwa saboda duniya saboda duniyarsu sun manta da cewa shi Allah kiransu yake ila daris salam zuwa ga gidan aminci gidan aminci ita ce aljanna gida ne da babu cututtuka babu wahalhalu babu tashe-tashen hankula gida ne salimun min al-afat saliba min al-afat wa min al-nakabat wa min al-mabarrat wa min al-ju' wa min al-uri duk wani abin da kasancewa a nan duniya zai iya addabar dan adam babu cututtuka babu tashin hankali babu mutuwa babu wata musiba babu damuwa babu a ciki saboda kaga gida ne wanda yake da aminci ma'ana abinda Allah subhanahu wataala yake ishara zuwa gare shi cewa ita duniya babu aminci a cikinta idan Allah ya fara ambatarta ya yi misalinta babu aminci a cikinta to kawai duk abinda babu aminci a cikinsa bai kamata ka saki jiki da shi ba duk abinda aka ce babu aminci tare da shi mutum ya saki jiki yana nuna karancin hankalinsa yana nuna raguwar hankalinsa duk abinda aka ce babu aminci yau ko tafiya kake kan gada aka ce gadan nan ta tsage kuma ana jin kowane lokaci za ta kare lalle za ka tafiya a tsorace kana kafa kana Allah ka wuce ta zama da kai ne za ta rufta amma wanda zai tafi yana takama yana daga hula hanci kaga alama ce cewa ko dai bai yadda ba ko kuma a'a ya samu wani ɗan taɓuwa a hankalinsa ta yadda ya yadda in ma rufta wacce ta rufta da shi ta halaka shi ba ya da matsala kaga akwai damuwa a cikin ƙwaƙwalwarsa kenan sai Allah yake cewa gidan lahira wato gidan aljanna gida ne da babu wani matsala a cikinta darussalam ne babu cututtuka a cikinta su malamai suka ce darussalam ne domin wanda duk ya shige ta ya kubuta kafin mutum ya shiga aljanna yana ɗarɗar yana fargaba zai shiga ba zai shiga ba mai zai gaba da shi amma da zarar ya samu kansa cikin gidan aljanna to ya gama kubuta kaga an samu darus salam ya shiga gidan kubuta wato tudun mun tsira haka nan an kira ta darus salam suka ce darus salam ana nufin darus salam assalam din shine Allah to da ka gida ne na assalam Allah mai aminci Allah mai wanda ya cancanci wannan suna ko kuma darus salam ai daru dis salam gida na abu na abucin aminci shine Allah to da ka duka waɗannan ma'anonin aljanna ta kunshe su gida ne da kake samun kubuta daga gida ne daga an tashi ka kubuta daga dukkan wata cuta daga dukkan wata damuwa daga dukkan wani wahala wahalhalu gida ne in ka shiga ka kubuta daga azaban Allah ta lahira gida ne in ka shiga ka shiga gidan Allah mai rahama mai aminci to Allah subhanahu wataala nan yake kiran mutane yake kiran bayinsa zuwa gare shi sabanin abin da duniya da 'yan duniya suke kira zuwa gare shi shi yana kira ne zuwa Darus Salam sai ya ce wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici abin da ke nufi da shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici a can farko Ubangiji ya ambaci da'awa a amma Ubangiji ya kira kowa da kowa ba wanda kiran nan bai shafe shi ba da mumini da kafiri da nada da na yanzu da wanda za su zo nan gaba don Allah ya kira wasu kawai su kira kiranye ne na gaba daya amma gaba waya diman ya sha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya so ko ya ga dama zuwa ga tafarki mai daidaici wannan kuma shiryarwa ce ta musamman idan ya yi kira na kowa da kowa kira na bai daya a zo a shiga gidan aminci amma kowa ne zai karɓi kiran mu kowa ne zai ansa kiran mu wani zai ansa wani ba zai ansa ba to Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ya ansa wannan kiran na zuwa gidan aminci ya dora shi akan tafarki madaidaici tafarki madaidaici shine tafarkin istiqama istiqama kuma shine tsayawa kan umarnin Allah da kaucewa abin da ya hana fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhur Allah ce ka tsaya kamar yadda aka umarce ka bawa ya tsaya kamar yadda aka umarce shi wannan shine wato abinda ake so istiqama to wani suwana wata ala yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga istiqama zama na ya tsaya kan tafarki wanda yake miƙe tuta akwai hadisin Jabir ibn Abdullah wanda Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ya rubuta a cikin ingantaccen littafinsa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci Annabi yake cewa ina tsakiyar bacci sai wasu mala'iku suka zo suka tsaya akan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu suka ce fa qala ba'dhum innahu na'im wa qala ba'dhum innal ayna na'imatun wal qalba yaqdan sai wasu suka ce ai bacci yake sai wasu suka ce a'a idan ne yake bacci amma zuciya a farke take ba bacci take ba sai wasu suka ce inna li sahibikum mathalan fadribu lahu mathalan wannan mutumin naku suna ne shi ba yake sallallahu alaihi wasallam yana da azan misali ku ba da misalin nashi sai wasu suka ce innahu na'im ai bacci yake sai wasu suka ce innal ayna na'imatun wal qalba yaqdan idan sani yake bacci amma zuciyar ba bacci take ba sai wasu suka ce misalin sahibukum mathalu sahibikum كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث الداعي يدعو إليها فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي فلم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فكتي كبار مثال ونمي وتو مأبو تنك ونمو تمنك فكتي مثال سا ومثال متني دي جنا ونجدا cikin gidan kuma ya shirya takwacin abinci ya shirya liyafa sai ya aika mai gayyata mai shela kan yi je ya kirawo mutane su zo su ci wannan takwacin abinci saboda haka ya ce wanda ya ansa kiran wannan mai shelar sai zo ya shigo wannan gida ya ci abincin da yake cikinsa wanda kuma ya ki ansa kiransa ya tashi ya ce ƙarya yake yi ko ba za a saurare ka ba ko ki sauraron shi kuma ba zai samu shiga wannan gida ba zai ci wannan abinci ba to suka ce daga cikin mala'ikun su fassara masa fassiruha lahu ku fassara masa wannan misali ku fassiruhu lahu ku fassara masa wannan misali sai wasu suka ce innahu na'im dai bace yake sai wasu suka ce innal aina na'imatun wal qalbu yaqbal a idan su ne yake bacci amma zuciya sa bacci take ba a farke take to shine sai suka ce misalin wato fassarar shi wannan misali ta ce shi dai wannan gida ammad dar fa huwa al janna al janna ita ce wannan gida da ke kunshe ko cikin sa yake dauke wato a cikin sa yake da wannan kafakin abinci iri iri sannan wadda'i huwa muhammadur rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai kira shine aka aika aka aika shi yayin shela faman ata'a muhammadan dakhala aljanna wa man asahu dakhala lam yadkhul aljanna wanda duk ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da masa biyayya sai ya shiga wannan aljanna wanda ya ansa kiran sa shikenan ba zai samu shiga ba wa muhammadun farqun bainan nas saka ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai rarrabewa tsakanin mutane shi ke raba mutane fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu su tafi aljanna wasu su tafi wuta kaga wannan hadisin yana tabbatar maka da wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa gida na aminci shine zuwa gida aljanna ya Allah yake kira zuwa gida na aminci shine aiko annabawa annabawa nan su zo su gaya wa mutane akwai gidan da Allah subhanahu wataala ya tanadawa dukkan ya tanadawa dadin a gidan nan akwai abin da yake ma la ainur ra'at wa la uzrun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar sai abin da ido bai gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ba taba tunanin sa ba wa la ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san abin da aka boye musu na farin ciki a cikin gidan aljanna sakamakon abin da suke aikatawa wanda ya karbi kiran wannan ne a ƙarshe kenan shine wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim la shiryar da shi zuwa ga tafarkin madaidaici sai ya karbi wannan kira na Allah subhanahu wataala don haka dukkan wani mai kira zuwa ga Allah to yana kira ne zuwa ga aljanna duk wani wanda zai ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kira yake zuwa ga aljanna duk wani wanda zai kira zuwa ga akasin haka to kira yake zuwa ga wuta shi yasa mu'minu ali fir'aun yake cewa ya qawmi ma li ad'ukum ila aljannati wa tad'unani ila an-nar ya ku mutane na me yasa ni ina kiran ku zuwa ga aljanna ko kuma kina kira na zuwa ga wuta ina cewa ku zo ku shiga aljanna ku yi imani da annabi Musa alaihi salam ku kafirce wa abin da ake bauta ba Allah ba kada ku yi shirka da Allah ko kuma kuna kira na zuwa ga imani da abin da kuke kai tad'unani li akfura billah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wani adu'ukum ila al-aziz al-ghaffar kira kuna kira na in zo in kafirce wa Allah in yi shirka shine kira zuwa ga wuta kafirce wa Allah in yi shirka abinda ba ni da ilimi ba ni da wata hujjar da take nuna wannan abin abauta masa ba Allah ni kuma ina kiran ku zuwa ga al-aziz ga garabado mabuwayi wanda kamunsa ga wanda ya saba masa ko ya yi shirka da shi kamu ne mai tsanani al-ghaffar ne gafarta ma wanda ya masa biyayya wanda ya masa da'a wanda ya karbi umarnin sa yana gafarta masa kula-kulan sa to haka rayuwar annabawa da mabiyan su take da rayuwar waɗanda suke yi dalbatiran annabawa suka yi watsi da kiran annabawa waɗannan kira suke zuwa ga gida na aminci da mutum kuma kira suke zuwa ga wani gida wanda yake nuna kyale-kyalen sa a fili amma kuma ƙarshe babu wani amfani ƙarshe zai zama nadama ga dukkan wanda ya rike wannan ƙalƙile zai zo da iska ya rike ba wani abu mai amfani ba Allah kai mai gafara
ta nan ne kuma ne malalla ya kaka alkari tambaye mu ta farko a wannan rana ta zuwa daga wata bayar Allah da yake cewa malam menene ake idan an fita daga takaba
to babu wani abu da aka shar'anta illa iyaka abinda aka hana mace saboda takaba shikenan yanzu an halatta mata za ta ci gaba da yi an halatta ta fita ta je ko ina in ba da larura ba yanzu bayan ta gama ta kaba shi kenan za ta iya fita an hana ta ta yi maganar aure da wani ko ya yi magana da ita yanzu ba laifi ta nemi aure ko a nemi aurenta an hana ta tayi kwalliya ta zaba kwalliya ta fita yin tana iya yin kwalliya abubuwan dai da ake cewa an hana ne ta kaba da zarar ta gama waɗannan kwanakin ta kaba din ta shikenan wannan hanin ya sauka daga kanta shine kawai amma ba wai wani biki ake ba ba wani karance karance ake ba ba wani zama na musamman ake yi ba ko a ce ai wani abinci ko kala wasu su yi wasu addu'o'i wannan duk bai da wani asali ba shine wani tushe
sai Umar Abbas yake cewa assalamu alaikum tambaya ta dan Allah idan mutum ya samu kwangila kuma ba shi da kudin da zai yi kwangilar shi menene hukuncin zuwa banki neman rancen da zai yi wannan aiki
ba shi da kudi ba da abin da ya sai sayar ma wanda zai iya yi yayi sai sai yana da damar da sai ma wani shi ne zai yi kwangila in ne je banki aka ba shi rance in an ba shi rance ba ruwa kuma zai iya karba in za su ba shi ba interest amma inda interest akwai matsala zai iya samun matsala a cikin kwangilar ma gaba daya ko abinda zai samu na riba da karshe Allah ya jarrabe shi a ciki kuma inda aka sani ubangiji subhanahu wataala na cire albarkar da take da kudin ruwa ya shiga cikinta na dukiyar da kudin ruwa ya shiga cikinta Allah na cire mata albarka
to shi kuma nan sai ya ce yana tambaya ne game da haya fatir wanda ake bayarwa an ce kudin ruwa ne shin kuma shin wanda zai karba yana da laifi domin ya ji wasu suna cewa wanda zai bayar ne mai laifin
to nan farko maganar cewa haya purchase kudin ruwa ne ba haka abin yake ba haya purchase mun ce abinda surar mas'alar yadda za ta kasance a shari'ance babu haya purchase wato haya sannan kuma da ciniki ba sa haduwa duk abinda ka bayar da haya abin naka ne amfanin ne ka ba mu wani ya amfana da shi amma abin naka ne shine haya purchase kuma duk abinda aka ce dan saya an sai abin tare da amfaninsa duka in kana da gida ka ba da haya to ka ga gidan naka ne wanda ya karbi ya sai amfanin zama a gidan ne in lokacin da yayi kokari da shi ya kare shi kidan zai ka karbi gidanka haka nan mota in wani ya shiga za ka kai shi wani guri haya ce ya shiga ya shiga ya amfana da wannan mota zuwa inda zai sauka da zarar ya sauka mota ta dace ka amma in ciniki ne aka ce na sai gida gida ya zama nawa in ma kana da wani abu a ciki zan ce ka fita kayan ka saboda al'ainu wal manfa'a duk ta zama tawa ce wannan shine ma'anar so abubuwa biyu ba sa haduwa a ce ka ba da amfani banda shi abin sannan kuma ka sayar da abin ba zai su haɗu ba dole ɗaya ne zai yi shi yasa a shi Bature tunda shi bai da wani fiqhu na shari'a kuma zai ce haya face abin da yake akwai ka ba da haya hayar da zaka ba mutum karshe ta tsare da kamar lakar masa da anan shine su malamai na abin da na fiqhu na zamani suke ce masa al-ijara al-muntahiyatu bit-tamlik ka ba da haya ce amma karshe zaka tsare ta hanyar mallaka ma mutum anan mallaka masa abin ta hanyar alkawari misali ce masa alkawari cewa to gashi na na baka haya a kullun na baka haya sa 1000 wannan ka je duk abin da kuma ka samu ya rige naka amma dai na baka hayar amfanin sa 1000 in zuwa kai ka aje shi baka hawo ba baka dora wani aka ba akan sa ba ni dai 1000 nan zaka bani in kuma a'a ka dauki mutane ka samu 10,000 ma ayi ne ni dai 1000 ne tawa hayar wannan abin ka bashi abin nan yana nan a naka ka ce masa to bayan shekara daya ko shekara daya da rabi idan abun namu ya ce sai aka kullum kana kawo min 1000 to zan mallaka maka shi alkawari kai kuma alkawari ba a san mutum ya ce daga sai face ta muna kuma iza wa ada aqlafa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud duk wani abu da ku yarjejeniya da mutum ka cika masa wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula haka idan shekara ta yi to flash ka ce to dama yadda muka yi shekara daya in ta yi zan mallaka maka da ka je ya zama naka wannan shi ne abin da ya halatta amma ba a ce ya ta saya ba ka an baka haya amma kuma saya kai kana biyan shi da kudin sa ne mutum baka biyan shi da kudin sa kudin hayar ne kuma ka ce shi ne kudin sa ba zai yiwu ba saboda haka in da ka ce a tsakiyar abin nan zai rasu an yi wata 6 ko an yi wata 7 ko 8 sai ne abin ya rasu to yana nan kayan magada ne in sun ga dama su cika maka abin da mahaifinsu ya musu alƙawarin sun ga dama su ce to gaskiya mun wannan abu muna san kayan mu domin zamu sayar zamu yi wani abu da kuɗin mu shikenan baka da iko kace baka hana su abun su kace saya kai baka saya ba na ka bane wannan shine saboda ba maganar kudin ruwa abu ne yake hada su wanda ba haduwa za su yi ba sai an hada haya an hada kuma haya da ciniki ba za su hadu lokaci guda ba sai dai ko hayar ko ciniki
to ne ta assalamu alaikum mallan tambaya ta ce mutum ne yake daukan kudin wani ba tare da shine kudin ya sani ba ya yi amfani da shi da nufin idan ya samu wata rana zai mai da masa kamar yadda ya dauka bai sani ba malamin ne ne hukuncin hakan daga Adamu Muhammad Lawal a Papa Expressway daga Lagos
hukuncin sa sata ne in aje abinsa inda ya kamata da aje ka dandabo ka dauka wai sai da niyyar garanta kai ka sata ne ba sunan shirance ba ko to wanda aje kayan sa a hirsi wani ya sa hannu ya duka niyyar sa ba ta canza abin suna ba yace shi da niyyar rance sunan shi sata in kuma amana ce ya baka yace gashi nan ka aje mu sai amfani da ita ta kuma bashi a nan ma dai suna ta sabani ya halatta ka taba masa abin da bai ba su izini ko bai halatta ba yana da hadari ka taba kayan mutumin da bai ba ka izini ba wanda ba ka da tabbas cewa za ka ke dawo masa da kayan sa kana yi wa ka taba da niyyar gobe za ka kawo abin ya ci samuwa a gobe shi kuma ya nemi kayan sa daga ranar wannan abin da yake maka kallo na kai mutum ne mai amana ya kare to ya baka amana amma ka ci amana amma inda sanin sa kai amfani da shi ka ce da shi duk kudin da ka bani ina ga muku in ta ajiye su zan yi kaza sai ce je kai da baka izini to in ya baka izini kai sarrafa su to ya zama bashi fa anan hukuncin sa ya kashe da hukuncin ajiya ita ajiya idan mutum ya amince baka ajiya ka ajiye yadda ya kamata wani abu ya faru ga dukiyar ba a ci a ajiya babu zaman za ka biya ba sai dai idan an gane cewa akwai wani sakaci da kai har aka har duke ta salwanta a nan za a tuhume ka da laifin sakaci ka biya shi amma idan har ba kai sakaci ba ka aje masa dukiyar sa inda ya dace ka ajiye wata wani masiba ta saukar wa dukiyar ko ta barayi ko ta gobara ko ta wani abu mai kama da wannan to ba a biya wannan ajiya kenan amma shi bashi in yanzu ka karɓi kuɗin mutum bashi kana matsawa gaba wani suka kwaci kuɗin shi yana nan abin ka bashi in ka ga ya bar maka to wannan ihsani ne maka amma dai haƙƙin sa ne ka dawo masa da kuɗin sa ba za a ce ai tunda an kwaci kuɗin nan ba za ka biya ba dole ka biya shi akwai bambanci tsakanin ajiya da bashi to yayin da mutum ya baka dama ka sarrafa dukiyar ajiya to ya koma rance ko da ka babu wani dai hujja da zai sa mutum ya ajiye kuɗi ya je ka ɗauka in ma ya ajiye su inda ba hirzi ba a gurin ka ta yi kai kana tsaron shagon su ne saboda ka yana iya buɗe ya ajiye a gaban ka kai kuma ka je ka ɗauka to ka ci amanarsa ka ci amanarsa ba magana cewa wai karanta za ka dawo bai sani ba
to sai wannan shi kuma ce malam yanzu akan sai jinin da aka yanka na dabba domin a je a sarrafa shi a cikin abincin kaji a ba su ci da wannan jinin to jin hakan wato hakan ya halatta kuma za a iya cin naman kajin sako daga bushiri bashir neman ci
to tambayar bangare biyu gare ta bangare na farko sayar da jinin da aka zai zuba ya kwarara na dabba an san cewa jinin da ya kwarara na dabba na jasa ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs ka ce ba samu ba cikin abin da aka haramta mun ba cikin abin da aka yi mun wahayi wani abu da aka haramta sai dai idan ya kasance mushe ne ce aw daman masfuhan ko jinin da ya kwarara wato jinin dabba da aka yanka jinin ya kwarara mushe ko jinin da ya kwarara ko naman alhanzir Allah ce wannan najasa ce to duk abin da aka ce najasa ce haramun ne haramun ne ka sayar da shi haramun ne ka yi a tara jinin da aka hau da kwarin yana dabba a sayar da shi zuwa ka karga wannan wanda ya sayar ya yi ta haram a sarrafa wannan jinin sarrafa shi ya koma abincin kaji haka ya ce ko ya koma abincin kaji su kuma su ci su gini jikin su ya gini su za a ci dabba za a ci saboda duk abin da aka sarrafa shi ya fita daga yanayinsa ya zama wani abu daban ya tashi hukuncin sa ya tashi daga wancan abin da asali ya koma abin da yake na yadda ya koma kamar dabbar da ta ci wani abu na najasa a kaddara ma jinin suka sha suka girma jinin da ya shiga jikin su ya canza ba wai yana nan a jinin ba sanda zaka yanka dabbar ba jinin zaka gani ba ya canza ya koma nama ko ya koma kashi hukuncin saukuncin naman dabbar ba ya da ba za a ci haramta dabbar ba saboda ta ci ne saboda ya samu tawo naka dukkan wani abu in ya canza daga asalin yadda yake ya koma wani abu to hukuncin sa ma ya canza daga wancan na farko ya koma yadda ya koma ta ba saboda kan an sarrafa jinin ya tashi daga jini ya zama wani abu daban to ba a cewa ya najasa ce sannan kuma da ya shiga cikin dabbar ya Allah ya juyar da shi ya koma jikin dabbar sai ya zama tsoka sai ya zama kishi sai ya zama wani abu to hukuncin sa ya tashi daga wancan nasa ne za a ci ba wani abu ce
ta sai sakon awalu Abu Abdurrahman Tiga shi kuma yake cewa malamin sun yarshe ne zai yi kabbara a lokacin da yake kan zaman jalsatul istiraha yayin taguwa daga sujjada ko kuwa bayan kare zaman yayin da zai tashi tsaye
yayin da yake tashi tsaye lokacin ya kamata ya kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara hina ya ku lokacin da yake tashi a lokacin yake kabbara to lafiyan liman ne kana wa mutane limanci zaka yi jalsatul istiraha in ka dago kana dagowa kawai sai kai kabbara ka kuma zauna mutane za su miƙe sai kaga ka jefa su cikin matsala in ka dago sai ka zauna lokacin da kake miƙewa sai kai kabbara tare da miƙewarka to kaga a wannan lokacin mutanen da ba za su yi jalsatul istiraha din ba su matsala ba dan daman kai ma ka riga ka miƙe saboda ka tare da tashin ka tsaye za ka yi kabbara
da sai shi kuma na ce assalamu alaikum malam mutum ne ya kamu da cuta da ake shaƙa ta iska kafin ya warke ko mutane da yawa sun kamu da wannan cuta su malam duk wanda ya kamu da cutar mutane yana da laifi daga Muhammad Abdullahi Tarahu
saboda me za ka ce yana da laifi sai dai idan ya yi ya nufi sawa mutane cutar da ganda to mutum ne yana ɗauke da wata cuta sai ya yi yadda ya haɗa mutane da ganda wannan yana da laifi amma idan kai ka je inda yake ka dauka ba ba kai ne ya kamata ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi firra min al-majzum firra kai ka gudu ba ta yi shi ya gudu bai baka kai ka gudu daga mai cutar kuturta kamar firara ka min al-asad yadda kake gujewa zaki kai ke iya ganka ba shi yake gudu ba kai kake gudu to haka nan ka ga mai cutar ka gudu ba wai shi ka ce gudu ba kai ka zauna inda kake amma in shi yayi farautar mutane ya je ya zauna inda suke dan ya hada ta wannan bai halatta ba in yi haka ya dau alhakin su amma in kai kaje inda yake baka kiyaye kanka ba har ka dau cutar to wannan fiki a dinna Allah sai la yuradu mumridun ala musih kada a kawo mara lafiya a hada shi da kawai ce kada ya kawo kansa kada a kashi kada a hada shi kokarin killace marasa lafiyar da ake daukan cututtuka ko a asibitoci marasa lafiyar da ake daukan cututtuka su akan killace su ba a hada su da wanda cututtuka ba sa wato shiga wasu sun sa wasu su kamu da wannan cutar
to sai Muhammad Abubakar Kano yake cewa tambayar sai tace malam me hukuncin matar da ta yi sittu Shawwal babu izinin mijinta alhali kuma yana gari
idan al'ada ta gulana cewa irin waɗannan azunzuman da suke na sunna wanda aka saba yi al'ada tsakaninsa da ita ta gudana ba sai ya ta tambaye shi ba ba laifi akwai wani abin da al'urf al'ada ta gudana al-ma'ruf urfan kal mashru' shaban ba kamar yanzu misali azumin shitta Shawwal lalabi al'ada ta gudana ba sai mata su mata ka sarrafa sai zan yi shitta Shawwal ba tana iya ta yi sai dai idan an fahimci kai da ita ta fahimci cewa kana buƙatar ka sanar da kai in ka fahimci haka ka yi yadda sharaɗin filiki to sai ki sanar da kai amma in ba ka ba ta fahimci ka fahimci shekara da shekaru kawa kuke ce ba sharaɗi ba ne duk sanda ta yi irin wannan azumi sai ta gaya maka na'am
to sai shi kuma wannan kabir da ke cewa malam menene hukuncin neman lafiya ta hanyar aljanu
haka kawai ya ce kamar ta hanyar aljanu ma'ana su aljanu su suka je gun suka ce su baka lafiya ko me ko a irin abinda wasu masu ruƙuya suke yi su ce aljanin ya gaya musu ga abinda za a amfani da shi a samu maganin ga je a ciro ku za a ciro ku ba duk aljanin da zai shiga jikin wani ya cutar da shi ba abin amincewa ba ne inda har ya shiga jikin wani yana cutar da shi ɗauke shi kuma zaka amince masa wai har yace maka abu kaza magani ne abu kaza magani ne kaje ka nema ka wata ba mutane wannan yana nuna kidahumanci da rashin hankali macucin shi zai sifanta maka maganin da kuma baka da wanda zai iya tabbatar maka da wannan lokacin da Abu Huraira shedan yake gaya masa cewa in kana son ka fuka sa ka magance kanka da gumu ka karanta ayatul kursi ayatul kursi da man aya ce ta alqur'ani da dan mutan Allah yana koran shi amma sai da je gaya manzo Allah annabi ce sadaka ka wahuwa kazu kai yanzu wahuwa kazu mai yawan ƙarya ne amma yanzu gaskiya gaya maka kai yanzu wa kake da shi a duniya a doran ƙasa da zai iya kiya maka cewa sadaka ka wahuwa kazu baka da shi saka sai kai daya akan wahuwa kazu cewa shi mai yawan ƙarya ne mai yawan ƙarya kuma maganar sa ba za ta zama abin amincewa ba saboda haka ba daidai bane in kuma yana nufin a'a mutumin da wani abu zai same shi a ce da shi ya yi ma aljanu yanka ko ya je guri kaza ya yi abu iri kaza ya yi iri kaza ya hau kan wani tsauni ko ya kwana a cikin wani daki mai duhu ko ya yi kaza wannan bauta shaidano ce wanda wani ya bauta wa shaidan ya bauta wa aljanu ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai tashe shi cikin waɗanda suka bauta mana ba Allah ba.
Sai wannan shi kuma ya ce assalamu alaikum malam ya mutum zai yi idan ya ga liman da lam'a a kafarsa alhali kuma an tayar da sallah daga khalifa Haruna.
Shi a karan kansa shi wanda ya gani shi abin ya shafa bai shafi liman ba bai shafi sauran waɗanda ba su gani ba saura ka sai ya yi da sallarsa shi amma shi su liman sallarsa tana nan ta jama'ar da ba su gani ba sallarsa tana nan.
Sai shi kuma ta assalamu alaikum
wannan daidai yake da dukkan wani wanda zai ga ko najasa a cikin liman ko ya san cewa liman yana da najasa a cikinsa to liman ne ya aje kayansa najasa ta zama bai sani ba ya je ya kama sallah aka fara bin sa shi wancan ya sani to shi sallarsa ta shafi ba ta shafi sauran mutane ba ta shafi liman ba.
Ya ce suna karatu malam a tsakanin magariba zuwa isha to sai yanayin ruwan sama suka haɗa sallah bayan kuma sun haɗa sallar suka zauna a masallacin suka ci gaba da karatu shi ne ke tambayar ya hukuncin haka daga Ibrahim ya kawo kan
sun masallaci ne da su kaɗai iya waɗanda da suke karatu su kaɗai suke sallar to bai kamata su yi sallar ba tunda ba inda za su je sai su bari isha in ta yi su yi amma in masallaci ne da akwai jama'ar da suke zuwa sallah daga gurare daga makota da yan unguwa za su zo a yi sallah to ya zama akwai larurar da za a yi sallah liman da ya fi shi yana nan da almajiransu za su zo su yi karatu amma akwai mutanen gari akwai yan unguwa to za su iya haɗa sallah saboda waɗannan yan unguwar amma in har su kaɗai ne su ne masu shi ne liman ɗin su ne ma mu to sai su bari sai lokacin ta yi.
To sai shi kuma ne ce assalamu alaikum fatan alkhairi ga malam ya ce tambayar da ita ce yana son ƙarin bayani akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa min husn islam almar'i hukku ma la ya'nihi domin yana ganin yadda mutane suke kafa hujja da shi ya zarta hankali da kalif ya'u farawa darmanawa.
To ban san me wace hujja ce ta bai faɗi a wani mahalli ne aka faɗa ya zarce hankali ba bare mu ga cewa eh ya zarce din ko ya zarce ba abin da dai hadisin yake yi min husn islam almar'i hukku ma la ya'nihi hadisin akwai magana akan harshen hadisi ne mausul ko mursal ne abinda malamai suka fi rinjarwa cewa hadisi ne mursal hadisin al-hasan al-basri ne bai kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to in ma an dauki ma'anarsa mai kyau ce min husn islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni kar ya shiga abinda bai shafe shi ba shiga abinda bai shafe shi ba abinda bai shafe ka ba wani mu'amala ce wasu ke su biyu kagan suna tattaunawa ka je ka koma baki ka yi ruwa ka yi tsaki a ciki ba a neme ka ba miji ne da matarsa sun samu wani saɓani amma kuma suna tattaunawa ka je ka tsagargare a ciki wannan duk in kana da musulunci wato in kana aiki da musulunci bai kamata ka shiga ba in ba su suka shigo da kai ba Allah subhanahu wa ta'ala ba su hakama min ahlihi wa hakama min ahliha saboda ka kai ka shigo ka yi ruwa da tsaki ba su neme ka ba wataƙila ma ka kara kawo musu matsala bai dace ba amma game da wanda ya yi ga wani abu ana yi ba daidai ba wasu ne wani ne yake aikata wani laifi sai ya je ya tsawatar masa ya yi masa magana ya nuna masa kuskurensa wannan yana daga cikin abin da ya shafe shi yana daga cikin abin da ya shafe mutumin tunda Allah ne ya umarni cewa ka fadi ka fada mutane gaskiya kai umarni da kikkiawan abu ka hana mummuna al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sifa ce ta mu'minai su umarni da kikkiawa su hana mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kaga wani abin da ke shafe ka من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذاك أضعف الإيمان سوراك متمن بيجا أنا يبا ديدي بيجي مغانا ويا أبن دي شافيش بيجا أبن دي باروان سأجكبا سوراك إن كان نفهم وسسنا حجة لشي إن أنغان سسنا ين أبو با ديدي با أنغايا موسو با ديدي ستتو أي أن نبياتي من حسن إسلام المرء تركهما لا إنه إن الوانكا سيد الواناكوا saboda rayuwar mu anan ni da ku a wannan garin ku a wannan unguwar ku a wannan kasar kamar matafiya da cikin jirgin ruwa na kai wasu wanda suke jirgin ruwa na wasu suna so su fasa jirgin ruwan nan idan sun samu ruwa in aka kyale su ka fasa jirgin ruwan ne tashi nutsewa zai nutse da duk lahirin wanda suke cikin sa da wanda suka fasa da wanda ba su fasa ba amma in suka hana su fasawa to sai su kukuta su ma su kukuta saboda haka maganar umarni da kikkiawan aiki da hana mummuna wannan ba a cewa mutum ba ruwansa kamar yadda wasu kila shi yake nufi yadda wasu suke hujja da hadisin a irin wannan bahalli.
Sai Abdulkadir Hamisu Gwamma Jaki cewa mala idan duk shekara na baiwa ƴan uwana na jini zakka shin ta yi?
To ƴan uwanka na jini ban san me kana nufin waɗanda suke abin nan makusantanka ba waɗanda zama na wajibi a kan ka ciyar da su ba za ka ba wa matarka ba za ka ba wa ƴaƴanka ba da wajibi ka ciyar da su ba za ka ba wa iyayenka ba za ka iya ba wa ƴan uwanka da suke kamar kannanka ko yayyanka waɗanda ba wajibi ne a kan ka suka ciyar da su babu laifi in kai haka ka yi amma ka riƙa duba buƙata ne kasance a cikin wanda ba ɗan uwan naka ba akwai wani wanda ya fi buƙata. To kana iya gabatar da shi akan wanda ka sani dan uwan ka ne amma bai da buƙatar da wancan yake da ita. Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil dukan su suna da haƙƙi da zal qurba shine na farko makusanci dan uwa sannan kuma da miskini da kuma tafiyin da ya rasa guzuri yake buƙatar taimako dan ya je inda zai je. So haka ba daidai bane kai ya zama na kawai ya naka ka sani tare da cewa watakila akwai wasu wanda su ma suna da bukatar yana da kyau ka taimaka musu don a samu kyakkyawar zamantakewa.
Bune ce assalamu alaikum malam Allah ya kara basira ya ce tambayar ta nan ita ce shin idan an fitar da zarkar kuɗi zai wato idan ya fitar da zarkar kuɗi zai bayar ga mabukata shin duk wanda zai ba wa ɗin sai ya sanar da shi cewa wannan zakka ce ko kuwa zai iya bashi ba tare da ya sanar da shi ba saboda wasu idan ka gaya musu cewa zakkar ce wata shekarar sai su sake dawowa suna maka tuni alhali kai kuma wannan shekarar ba sun kai niyyar baiwa ba kana so ka ba wato da Basiru Haruna Gustau Zamfara.
To galibi mutane wanda suka san ana taimaka musu ba wai sai ma zakar ba in dai har za ka bashin wanda suke da irin wannan zuciyar wanda in an yi wasu alkhairi to shikenan sai su mai mutum saniyar tatsa ba zai fasa zuwa gurin ka ba koda ya san cewa ba zakar bace koda yana jin ba zakar bace zai ga cewa to da haka ne kana tausayin sa bari duk sanda wata bukata kawai zai san ya je gurin ka wata ma bukatar ba bukata bace kawai wani abu ne na shi na karan kansa ba wai cikin matsuwa ne ba. So irin wannan ka gaya musu din ka gaya musu kusan duk ɗaya ne nake fahimta amma in ya kasance akwai wannan malhas din wato akwai wannan abin da kake hange sai ya zama na kai ɗabi'ar kowa ma baka faɗa masa in akwai wani wanda kake zargin cewa hakan za ta iya faruwa gare shi dan ka ɓoye masa ba wani abu amma dai sai ya zama sharaɗi kowa ma za ka ɓoye masa din sai ya zama na kamar zakka mutane za su ce baka zakka ma tunda ba za su ga sanda ka ce ba zakka ba.
Sai dan ce assalamu alaikum menene hukuncin wanda ana sallar sai aka kira shi a waya sai ya ɗauko wayar ya duba ya ga wanda ya kira shi sannan ya fashe mallan ya sallar ta tace daga madarsar Gwamma Ja
sallar sa ta yi duk ba za a ce ya yi abinda motsin da zai bata masa sallah ba amma ya rage wani abu da ya kamata a ce ya yi cikin sallah na khushu'i to haka gwargwadon irin yadda ya samu wannan zuhuli a cikin sallar sa gwargwadon yadda sallar sa ladan sa zai rabu amma sallar sa ta yi.
cikin wani ya ci malam za su iya yin sallar jam'i da mahaifiyarsa?
A'a, don masallaci mahaifiyarsa ita a gida aka ce ta yi wa buyunta hunna khairun lahunna. Amma shi ci aka yi tafi masallaci.
Shi kuma wato Abubakar Ahmad Magashi yake cewa menene bambancin annabta da kuma manzanci?
To in sha faɗa, akwai maganganu da yawa daga malamai suke wajen bambance annabci da manzanci, amma dai magana mafi inganci shine annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi cikin mutanansa don ya zo ya jaddada wata shari'a, ya jaddada wani abinnan karantarwar wani annabi da ya riga yi shi ba tare da ya aika shi zuwa ga wasu mutane kafirai ba. Manzo shine wanda Allah subhanahu wataala ya aika shi zuwa ga wasu al'umma kafira wato sun kafircewa Allah, ya kira su zuwa ga tauhidi, kuma kan ba shi littafi, yakan sauka masa da littafi don ya tunantar da su. Kuma yawanci annabawa suna aiki da littattafan annabawan da suka manzannin da suka gabace su ne, kamar annabawan Banu Isra'il. Allah na ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu. Saboda da yawa daga cikin anbiya'u bani Isra'il annabawa ne ba manzanni ba, suna yin hukunci ne da abin da ya zo na at-taura. Galibi kuma suna kiran Banu Isra'il ne su gyara musu abin da suka karkace na karantarwar annabawan da suka gabace su. Sabanin manzanni suna tafi zuwa ne zuwa ga wata al'umma kafira wacce take bukatar a kira ta zuwa ga tauhidi gaba daya.
Kuma Allah ya saka alkhairi makaro duka da tawadi da wannan sakamakon shirin a wannan rana, sai dai kafin mu fara kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyi akan lambar waya 0800555443 da kuma 0700777462 ko kuma ta kan WhatsApp a 0703640455. Ko ta adireshin email na fatirahma@yahoo.com da kuma shafin fatirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kiran Kano, wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Bashir Idris Tsungago shi ne ta tara mana sautin akan na'ura. Ana sijira safin da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.